السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. تؤدي قبل كرات التافن مقومات البيت السعيد منذ كومنا بنبريدا واللفر ببن مالني محمد بن عبد الرحمن الزير muna bangare da malamin yake mana bayani akan abubuwan da suke kawo rushewar gida bayan ya gaya mana abubuwa guda 12 dozin wanda suke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidajen auratayya. To anan din ma mun ji waɗansu abubuwa da suke dalilin rushewar gida. Mun ji ma'amala ta rashin kan gado da abin da ya shafi ainihin wato wayoyi, wayar hannu da social media, sakaci wajen saban Allah, shigar dangin miji ko dangin mata ko sun na waje cikin harkokin gidan aure, matar da ta zamanto ba ta da wadatar zuci, ba ta gode wa mijinta akan abin da yake mata, shaye-shayen kwayoyi da taba da kayan maye, sannan fushi mai tsanani, haka nan ƙarya. Abu na bakwai kenan da muka ji, waɗannan abubuwan na cikin abubuwan da suke kawo rashin zaman lafiya a gidan aure, suka rusa gidan aure. To abu na takwas shine kashfo ma yaduna fil baiti ila al-akhari, abin da yake faruwa a gida a dauke shi a ji a gaya wasu a waje. Inna lil buyuti zawjiyati abwaban hatta la yara man huwa kharijul baiti ma yakunu fi dakhilihi, gidajen aure na da wasu kofofi an sa su ne dan kada wanda yake wajen gidan ya ga me yake faruwa a cikin gidan. Wa bi hadhihi al-ayyam lam yaktasir kashfu ma fi al-buyut 'ala al-lisan faqat, a waɗannan lokutan da muke ciki ba ma ana fitar da sirrin abin da yake gida bane kawai, bal tajawaza zalika ila tawfiq zalika bi at-taswir, a yanzu har hoto ake a dauka ana turawa. Li kulli shay'in komai wa irsaluhu abra wasail al-ittisal al-haditha, ana watsa ta social media suna zo suna ci abin su da mai gidanta da abin suna watsa da gima suna wani abin na dauka a turo ana fada ta tura social media. Wa tajawazahu ila taswir fi'l ma la yuf'al, kai ya wuce wannan ma amma da ma daukar abin da ba a yi ba a shiga photoshop a je a hada hotuna a hada gashi nan abin da bai faru ba. Wa tazayyun bima laysa mawjudan, ai kwalliyar abin da babu shi, wannan yanzu ina nan ina faruwa cikin mutane. To wannan din karki dauka wani abin kike yi ke ko abinci kuke ci ko kun yi wani abinci mai wani abin nan, wannan daukar da kuke kuna turawa ina shiga social media akwai illa. Barin ba ku kun san ina da labarai ko barin ba ku wani labari. Wata mata ta shiga cikin photoshop a wayarta, ta je ta yi wannan hada-hadan na gwalagwalai da wayarta ta, ta yada a social media, wallahi cikin dare kawai sai ga barai sun shiga gidansu, wallahi yan fashi da makamai mugga kawai suna shiga suka ce na gwalagwalai, ta ce wanda gwalagwalai sun kama mai gidan sun ɗaure shi, ina gwalagwalai, ta ce wanda gwalagwalai sun ce ita wallahi tun da uwarta ta haife ta ba ta taɓa sagwalai, sai suka ce wallahi ƙarya kike yi, wallahi suka ce gariya take, suka ce wallahi sai ta fito da gwalagwalai. Suka shiga ɗakin nan kafin ga motar da ta shiga, ga inda ta je, ga inda ta dawo, ga suka ɗauko waya suka nuna baki mace wannan, ta ce wallahi photoshop ne, tace wallahi ko fita ba kai ba suka ce to wallahi wataran zaki mutu suka ce mu allazina barau Allah na tuba barai ku ya ku Allah shire ku barai wai suka ce su suna da dan imani wai su suna da imani shi yasa ba su kashe ta ba suka ce amma wallahi in kina kautar zikin mutu mutum ce yake shi wallahi sake ta zai suka ce a karkata shi matar a to gashi ya sha dauri haka kurum ita ku ce a take wallahi ni wayar ma sai da ita zai ta ga wabar ke kun gani ku to da aka abin da yake faruwa a gidanki na abinci na wane ne wani conflict ki daina yada a social media matsala ce yanzu mutane za ka ga wani mutum ya ce from Boko to Makodi ko you are prayer please yanzu kana ga yan ta'addar kana ne garus din in suna neman ka su bi kuma ku kai su da ba ku da abin nan na sirri annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ina shirin zai yi nan sai ce a nan zai saboda ya dauki kafafun mutane dan sai ka tafi nan din sai ya zai ce to ni kuma nan zai na fasa yin nan din nan za amma haka kuke wai saboda tsabar abin nan wai daga gidansu ma za ta je gidan mijinta wai za ta gidansu on my way to my parental house you are grateful sai ki fita ne miki a ran za ku wata tana na jin hudu ko biyar ga watan azumi mijinta ya zo ya tarar da wayarta a gida har yanzu ba a ganta kawai ya fita daga ya fita gida ya fita ya bata a gida a cikin azumin nan ku daina Allah ya tauba min al-mustafid man al-mustafid min kashfi ma fi buyutin nas wane ne zai amfana wata fa'ida wani zai samu in kin ce ga abin da yake faruwa a gidanki la ahad ba kowa bal huwa dararun kulluhu duk wannan abin tutuwa ce wa ta'ammalu fi mawqifin nabi sallallahu alaihi wasallam kulubi wa na mataki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ماذا قال لمن نظر الى بيت الغير الى البيت بغير ابنه me ya fada cikin hukuncin mutumin da ya kalli gidan mutane ga cikin gidan ba da izinin mutanen gidan ba kama fi hadith Sa'd bin Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu ma qal kama yanda yazo a cikin hadithin Sa'd bin Sa'd al-Sa'idi yace itala rajul min juhl fi hujr an-nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya leka ta wata yar kafa cikin dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam nidran yahuk bihi ra'sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai tsinke kamar kum ina aini wato wani abin nan kamar kibiya abin nan ne kamar nan karfe haka yake taje kan shi ne midra an gane ku ina taje kansa da shi ko ina sosa kansa da shi kamar abu ya zame ka ringa sosa kai faqala sai mutum ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi law a'lamu annaka tanzuru da na san kana kallo na a wani lokacin la ba'antu bihi fi ayni da na je sai ka da shi na tsore maka idan ka da shi inna ma bi'ila al-isti'dad min ajal al-basar ai abin da yasa aka ce a ringa neman izinin shiga gida dan ba so a ga abin da yake gida wannan hadisi ne sahihi ina cikin ainihin sahih al-bukhari hadisi ne lamba 6241 ina cikin sahih muslim hadisi ne lamba 2256 saboda haka kada ku dinga bayyana sirrin abin da yake faruwa a gidanku ayya ni ku bina ikhwati an nakshifa ahwalana linnas ya kamata ya ƴan uwanmu a ce muna bayyana abin halayen da muke ciki ga mutane amana sa'i ba ma jin kunya amana nakhsha Allah ba ma jin tsoron Allah amana nahzaru min ayni hasibin aw hadisi ba ma jin tsoron idan mai hasada ko maganarsa. Iga kin yi wannan gidan mai kyau, kin ɗauka kin tura, idan sa na hasada iga ne a samu matsala, gobara ta tashi a gidan, ko yi faɗi mummunar magana sai ta yi tasiri a kan gidan, gidan ya marushe. Inna lizaliki ka asaran darratan alal buyut, wannan din na da wasu miyagun tasiri akan gidaje. Yantiju anha alhasad walkhilaf walshahnahu thumma talaq, nasalullahi alafiya. Wanda hasada kan haifar da haka, sai a kuma samu sabani, sai kuma kiyayya ta zo, karshe kuma ma sai a rabu auren ma ya mutu. Muna roƙon Allah ya tsare, da haka ku daina wannan maganin, ku daina. Ina da sabani. Wata ce ta irin wannan abin, duk wani abu da ya faru tsakanin da mijinta sai ta yaɗa. Wata sai take gani, sai ta bi mijin tana ta yaudararsa, tana ta yaudararsa, har sai da yadda zai aure ta. Iya ta zai aure ta, a ina ta gano gidansu ta wannan hanya. To kusan me ya faru da ƙarshe? Sai da ta kori ta gidan, sai da ta kore ta. Saboda ta san matsalolin, ga irin matsalolin da ke faruwa ita da mijinta, ita kuma da ta zo ta yi mata mai lumbu-lumbu ta kwantar da kai. Saboda haka da ya ga ya samu wannan, kawai sai ya sallai kaɗa. Ku daina, ba shi da wani amfani a ciki. To, kun ga can bayan malam ya yi wata magana, ita abin ma da baya faruwa sai a sa. Wai wata ce wai ta ɗauko wani abu, wannan abin na ga kun gani wani clip ya yi yawo a social media. Wai a India ne, a India abin ya faru. Wata mata da mijinta ta yi kwalliya ta zo za ta fita, wai sai mijin ya ɗaga ƙafarta isin banci takalminta. Ita ce ta ɗaga ƙafarta ta ɗora masa a ƙirji, shi kuma sai kama sai isin banci a India. Sai ta zo ita kuma a nan Boko, nan a Najeriya a Benue a Boko. Wai ta je wai isa ma wai ta yi kwalliya haka kawai ba, ta tashi wanka fa ba gaira ba dare, ta je ta shiga ban daki ta yi wanka ta yi kwalliya ta sawa takalmi, kawai ta zo yana kan kujera, kawai ta ɗauki ƙafa wata ɗora masa ganga. Ya samu ƙafar farko ya mata ne takar fari, da ta haka ta waya kuma ya kauta mata mai, sannan kuma ya me yake back to the sender, ya kaɗa ta gida. Jama'a, abin da ake a India aya a Najeriya? Da aka ce da ku sun samu ƴancin kai rana ɗaya, aka ce da su kuma inda sashenci su ce yake irin sashenci ne a nan? Ko abin da kuke gani ci gaba ne inda yake a can shi ne a nan? Ku daina. To ku tsaya, ko a India haka za ta faru? A India muƙaddara abin haka ne. A India za ta faru, haka zai faru? Akwai wata mata da za ta zo duk sanda mijinta yake mata ta ɗauki ƙafarsa da takalmi ta ɗora masa kirmi, shi kuma ya kama takalmin ba wai ƙafar isin mata ba wai takalmin don shashanci. Kun ga al'ummar da ta kasa gane ina take rayuwa, kaga za ta jawo kanta matsala. To muƙaddara wannan yana faruwa a India, Najeriya ce? Gidajen cin India shi ne gidajen cin Najeriya? Abinda za su iya karɓa can za a karɓe shi a nan? Jama'a, mu ringa tunani akan possibility. Abin da yake possible sananne ne, abin da yake impossible ma sananne ne. Ya za a zo a yaudare ki haka kurma, a baza maki daga gidan aurenki saboda kawai kin ga ba cikin social media? Allah ya sauke in shi ganin zai mu kwana a nan. Allah ya kai mu gobe, ma ɗora daga nan da inda muka tsaya. Abin da muka faɗa kuma ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuri, Allah ya bai mana. Abin da yake na aiki, Allah ya ba mu ikon aiki. Mai nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta. Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai. Allah ka ba mu kyau a duniya, Allah ka ba mu kyau a lahira, Allah ka tsare mu azabar wuta. Ya yi rabon kayan marayu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi. Ba an gama ba kenan, ana ci gaba da karɓar taimakon marayu. Ko a je waɗansu ana yi ma takansu ajiya, wasu ana yi ma abin ma bai kai kansu ba su kansu. Saboda haka a ci gaba da kawo taimako, Allah ya saka da alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, masu tsayuwa akan wannan harka Allah ya musu jagora, shugabanni na kwamitin da na kungiya Allah ya saka musu da alkhairi. Ku da kuke ɗawainiya kuke kawo Allah ya saka muku da alkhairi. Jiya ce min kwamitin marayu ya ce bana taimako da kuka bayar ya yi baya. Na ce to ban sani ba ko dalili na zo bana shi ita to ban sani ba. Na ce to to Allah ya kai mu baɗi, Allah ya kare buɗi, magani in na dawo in kuma shi kenan na tafi shi kenan wanda ya zo ce ku kawo da yawa. An gane na to na ma tafi wani so baɗi ce ku kawo da yawa insha Allah tunda ina nan kaɗan kuke kawo. To Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya ƙara mana buɗe gaba ɗaya, Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai, Allah ya mana jagora, Allah ya ɗora mu akan daidai, Allah ya karɓi kyawun ayyukanmu, Allah ya yafe kurakuranmu, Allah ya sa aljanna makomarmu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da abokanmu da matayenmu da jikokinmu da kakanninmu. Allah muna roƙonka da duk wani wanda yake ƙaunar mu yake ƙaunar sa, Allah ka sa duk muna gidan aljanna. Allah ka tsare mu azabar wuta. Najeriya Allah ka kawo mata zaman lafiya, Allah ka kawo yawan arziki, halin kunci da ake ciki Allah ka kawo yayewa, Allah ka kawo buɗi, Allah ka kawo yalwa, Allah ka kawo wadata, Allah ka arzuta mu daga arzikinka, Allah ka ba mu daga wadatarka, Allah ka ba mu daga fallalarka. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.